إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa musulmi muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sake tara mu a wannan bagire mai tarin albarka a cikin wannan anguwa ta sura bildi a kalkashin wannan masallaci masjidul imamu shafi'i domin ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma a yau muna tara ga watan sha'ban wanda ya daidai ga hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1446 wanda ya daidai ga 9 ga watan 3 miladiyar Isa dan Maryam alaihi salam shekara ta 2025 muna cikin suratul mumtahana kuma wannan shine darasin mu na hudu a cikin wannan sura mai albarka bismillah ya ayyuhalladhina amanu ila ja'akumul mu'minat
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهن ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فآقبتم فاتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون
sayar da kasan ka ayi tafsirin ka ta karanta kamar ka ci gaba Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku wa'anda suka yi imani idza ja'akumul mu'minat idan masu imani suka zo muku muhajiratin suna masu hijira famtahinuhunna to sai ku jarraba su Allahu a'lamu bi imanihin Allah madaukakin sarki shine yafi sani da imanin su fa in alimtumuhunna mu'minat idan kuka gane cewa lalle su suna da imani ko idan kuka gane gaskiyar imanin su fala tarji'uhunna ila al-kuffar to kada ku mai da su wajen kafirai la hunna hillul lahum su ba su zamantowa halal ne ga kafirai wala hum yahilluna lahun haka su ma kafirran ba za su dace ba ga su matan musulmi wa atuhum ma anfaqu sai ku ba su abun da suka bada wala junaha alaikum an tankihuhun babu laifi a gare ku ku arme su wala junaha alaikum an tankihuhun babu laifi babu laifi a gare ku ku arme su idza ataytumuhunna ujurahun lokacin da kuka ba su sadakin su wala tumsiku bi asamil kawafir kada ku yi riko da igiyoyin arman mata kafirai was'alu ma anfaqtum sai ku tambayi abinda kuka bada wal yas'alu ma anfaqu suma su tambayi abinda suka bada dhalikum hukmullahi yahkumu bainakum wannan hukuncin Allah ne yake yin shi a tsakaninku wallahu alimun hakim Allah madaukakin sarki mai sani ne kuma mai hikima ne wa in fatakum shay'un min azwajikum idan wani abu ya guje ku daga matanku ilal kuffar zuwa ga kafirai fa aqabtum sai kuka yaki kuka samu nasara fa atul ladina dhahabat azwajuhum mithla ma anfaqu sai ku ba wa'anda matansu suka koma wajen kafirai kwatam kwatin abinda suka bada wattaqullaha alladhi antum bihi mu'minun ku ji tsoron Allah madaukakin sarki wanda ku a gare shi masu imani ne a cikin wa'annan ayoyi Allah mai tsarki da daukaka yana bayyana mana cewa idan matan masu imani suka yi hijira daga Makka zuwa Madina suka zo Madina to Allah madaukakin sarki ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya maida su Makka zuwa ga kafirai amma idan matan suka yi hijira suka zo Madina wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce to famtahinuhun a jarraba imanin su idan aka ga cewa lalle kam da gaske suke hijira ce ta kawo su daga Makka zuwa Madina to ba za a maida su ba wajen kafirai saboda baya dacewa ga kafiri ya armu mai imani haka ita ma mai imani baya dacewa a gare ta ta armu kafiri sai Allah yake cewa to idan sun yi hijira an tabbatar da cewa da gaske ne imani ne yasa suka yi hijira to ba za a maida su wajen kafirai ba amma abinda kafiri ya bada kuma na sadaki to sai a maida mushi kayan shi bayan cewa an maida mai sadakin shi to yanzu idan ta kare jina ne guda uku idan akwai mai imanin da yake so ya armeta to babu laifi a gare shi yana iya armanta amma kuma ya kara mata wani sadaki idan ya kara mata wani sadaki to shikenan yanzu hijirarta ta tabbata za ta zama ne a garin musulmi amma idan sai kuma Allah madaukakin sarki yake jama masu imani hankali cewa bayan mutun yayi imani bai kamata a ce ba kuma yanzu yana arme da wa'anda su mushrikai ne ba su yi imani ba idan kuma an rige an darma arman sai kai namiji kan musulunta to shine Allah yake cewa wala tumsiku bi asamil kawafir kafirran da kuke arma da su matan ku wanda ba su yi imani ba to Allah ya hana masu imani su ci gaba da zaman arme da su yanzu sai masu imani su sake su tunda ba su musulunta ba amma idan masu imani suka sake su to was'alu ma anfaqtum sai ku tambayi sadakin da kuka bada ga ƴan uwansu kafirai sai su ba mai imani sadakin wanda ya saka wanda ba ta yi imani ba haka shi ma kafiri idan matar shi ta yi imani ta yi hijira to sai a doki sadakin shi a bashi Allah madaukakin sarki yace wannan hukunci ne na Allah yake yin shi a tsakaninku Allah madaukakin sarki mai sani ne kuma mai hikima ne game da shari'o'in da yake yin su saboda bayan shi su zamana lafiya sai Allah yake cewa yanzu kuma wa in fatakum shay'un min azwajikum da za a ce wata mace maccen da mumini ne ke armanta sai ta gudu ta koma wajen ƴan uwanta kafirai sannan kuma su kafirran sun hana ma wannan mai imanin sadakin shi tunda Allah madaukakin sarki ya sanya cewa idan mai imani mace ta yi hijira to shi mijinta a baya sadakin shi haka ita ma matan mai imani lokacin da ya sake ta bata yi imani ba to a baya sadakin shi sai Allah madaukakin sarki tunda ya san su kafirai akwai wahala su cika wannan alƙawarin sai ya ce to yanzu da za a ce mai imani yana da mata matan nan kuma bata yi imani ba sai ta tsere ta koma wajen ƴan uwanta kafirai sai wa'annan kafirran kuma ba su ba wannan mai imanin sadakin shi ba to shine Allah madaukakin sarki yace idan an je yaki aka samo ganima ko aka samo alfaidu ko a cikin baitul mal kudin baitul mal na musulmi to sai a doka a ba wannan mai imanin kudin shi wanda ya bada na sadaki ga matar da ta tsere ta koma wajen ƴan uwanta kafirai sai Allah madaukakin sarki yake cewa wattaqullaha alladhi antum bihi mu'minun ku masu imani koda kafirai sun saba yarjejeniyar da akai sun saba wannan alƙawarin sun hana muku sadaki to Allah madaukakin sarki yace ku ba su saboda ku wasu mutane ne kun rige kun imani da Allah madaukakin sarki kuma kun miƙa wuya ga Allah madaukakin sarki anan Allah madaukakin sarki da yake cewa ya ayyuhal ladina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun ya kuwa anda suka yi imani a lokacin da mata na kafirai suka yi hijira daga Makka zuwa Madina saboda sun yi imani da Allah madaukakin sarki sun baro mazajen su kafirai sai Allah ce to famtahinuhun ku jarrabe su domin ku gane cewa wai da gaskiya ne sun yi imani ko ko dai akwai abun da ya kawo su ba imani bane cikakke ya kawo su a kalkashin wannan jumlata ya ayyuhal ladina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratun famtahinuhun al-imamul wahidi a cikin littafin shi asbabun nuzul yake cewa a lokacin da aka yi amal hudaybiyya lokacin shekarar da ake ce ma'amal hudaybiyya an yi wata yarjejeniya tsakanin mushrikan makka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin yarjejeniyar da aka yi tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kafirran Quraishawa shine cewa idan mai imani namiji ko mace yayi hijira ya zo Madina to yana daga cikin yarjejeniyar da aka yi sai masu imani su doki wannan mutumin su meda makafirrai shi misali da mace mai imani da mace kafira ko namiji kafiri zo yayi hijira daga Makka zuwa Madina to yana daga cikin yarjejeniyar da aka yi amal hudaybiyya manzon Allah ya doki wannan mutumin ya maida shi zuwa ga kafirai idan kuma mai imani ne ya tashi ya hijira daga Madina ya koma Makka to su kafirran ba za su maido ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mutumin da ya gudu ba ya koma Makka sai aka yi wannan ittifaqiyya tsakanin mushrikai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai gashi bayan an rige an yi da rubuta ittifaqiyya an gama rubuta wannan yarjejeniyar tsakanin musulmai da kafirran tsakanin masu imani da mushrikan Makka sai ga wata mace da ake ce mata Subai'atu bintul Harith al-Aslamiyya bayan cewa an rige an yi ittifaqiyya an yi yarjejeniyar cewa da mace ko namiji mai imani zai baro Makka ya zo Madina to manzo Allah zai kama shi ya maida shi Makka wajen kafirai idan kuma ko mai imani ne ya tashi daga Madina ya koma Makka to su kafirai ba za su maido ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ba to bayan an yi wannan yarjejeniyar sai su bai'a da ya al-Harith al-Aslamiyya sai ta zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ga mijinta shi kuma mijinta ita Subai'a tana so ta yi imani ne da Allah madaukakin sarki to bayan an rige an yi wannan ittifaqiyya kuma sai ta zo wajen manzo Allah sai ya ga mijinta shi kuma kafiri ne fa aqbala zawjuha wa kana kafiran sai mijinta ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala ya Muhammad yace ya kai Muhammad urdud alayya imra'ati yake cewa ka maido min matata fa innaka qad sharatta lana an tarudda alaina man ataka minna mun rige mun sharadi cewa idan mace ko namiji ya hijira ya zo Madina mun sharadin cewa za ka maido shi wurin mu a Makka to kuma yanzu ga matata ta zo wajenka kenan yanzu ka cika alƙawari ka maido min ita fa innaka qad sharatta lana an tarudda alaina man ataka minna saboda mun sharadin da cewa za ka maido wanda ya hijira daga Makka ya zo Madina wa hadhihi tinatul kitabi lam tajiffa ba'd yake cewa wannan kuma gashi an rige an yi rubutun cewa ga abinda muka yarjejeniya tsakanin mu da ku kuma rubutun ma bai bushe ba to ka maido min matata anan ne Allah madaukakin sarki sai ya sabkar da wannan aya ya ayyuhal ladina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratun famtahinuhun Allahu a'lamu biimanihin sai Allah madaukakin sarki yace duk da cewa an yi yarjejeniya amma idan ta zo ta ce ta yi hijira to ba za a kama ta a maida ta wajen kafirai ba a za a jarraba imanin ta ne idan an gane cewa da gaske ne tayi imani to sai a doki sadakin shi wannan kafirin a bashi sai Allah madaukakin sarki ya sabgar da wannan aye ya ayyuhal ladina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajirat famtahinuhun wanda suka ce a kalkashin wannan tafsirin kuma a cikin sa a cikin salaf akwai urwa akwai al-imam ad-dahhak da abdurrahman ibn zaid da az-zuhri da muqatil da as-suddi wannan kuma shine abunda ibnu taymiya ya tafi akan shi a cikin littafin shi mukhtasaru majmu'ul fatawa haka kuma shine abunda ibnu al-qayyim ya tafi akan shi a cikin littafin shi ahkamu ahli zimma haka kuma shine abunda al-imam ibnu hajar al-asqalani ya hakaito a cikin littafin shi ala sarhi sahih al-bukhari wannan kuma shine abunda aka yi yarjejeniya tsakanin kafirai da masu imani to dan Allah ya tausaya ma masu imani ya karrama mata ya sanya su a kalkashin rahamar shi sai Allah ya sabkar da wannan ayat domin ya goge waccan yarjejeniyar da aka yi tsakanin kafirai da tsakanin masu imani al-imam al-qurtubi a kalkashin wannan aya yake cewa aktharul ulama malaman tafsiri mahi yawancin su sun tahi akan cewa ala anna hadha nasikhun lima kana alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fi raddil muhajirati ila al-kuffari bima salahuhu ma'ahu fil hudaybiyya famana allahu raddal mu'minati ala al-kuffar al-imam al-qurtubi yake cewa malaman tafsiri dukkan su sun ittifaki cewa wannan ayar ya ayyuhal ladina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajirat Allah ya sabko ta ne domin ya goge wancan hukuncin na cewa idan kafira ta yi hijira idan mai imani ta yi hijira to za a doke ta ne a maida ta wajen kafirai sai Allah madaukakin sarki ya sabkar da wannan ayat domin ya goge wancan hukuncin idan dai an gane cewa ta yi hijira ne dan Allah ta yi hijira ne dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ba za a maida ta hannun kafirai ba sai a doki sadakin da shi kafirin ya bada a wajen armanta sai a baya sadakinta sai Allah madaukakin sarki yake cewa famtahinuhun ku jarraba su domin ku gane cewa wai da gaske ne sun imanin ko ko a kawai sun tsirike ne domin su baro mazajen su anan da Allah madaukakin sarki yake cewa famtahinuhun ibnu jarir ya hakaito fassaran ma'anar ku jarraba su yake cewa su'ila ibnu abbas an tambayi ibnu abbas menene ma'anar famtahinuhun ku jarraba su kaifa kana imtihanu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an-nisa yaya ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana jarraba matan da suka yi hijira daga makka zuwa madina ibnu abbas yake cewa qala kana yamtahinuhunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana jarraba su ne sai ya tambaye su billahi ma kharajti min bughdi zawjin sai a tambaye ta tsakaninki da Allah babu abun da ya sake kai hijira daga makka zuwa madina ba kiyayya bace tsakaninki da mijinki wa billahi ma kharajti raghbatan an ardin ila ard tsakaninki da Allah kin huto ne daga makka zuwa madina kawai ba dan kwadayin balagoro ba وبالله ما خرجت التماس دنيا sai a tambaye ta tsakaninki da Allah biki hijira bane saboda abun duniya وبالله ما خرجت الا حبا لله ورسوله sai a tambaye ta tsakaninki da Allah biki hijira bane kawai sai dai san Allah da san manzon Allah idan tacce eh da gaske ne babu abun da yasa na hijira sai wa'annan abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zana to ba za a maida ta wajen kafirai ba sai ta zamna wajen ƴan uwanta masu imani haka kuma an hakaito wata fassarar ma'ana famtahinuhun ku jarraba su daga al-aufi daga ibnu abbas yake cewa kana imtihanuhunna manzon Allah ya kasance yana jarraba matan da suka yi hijira an yashhadna alla ilaha illallah wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluhu shine sai su shaida cewa sun shaida da cewa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah sannan kuma muhammad manzon Allah ne idan suka furta wannan kalmar to ba za a maida su wajen kafirai ba sai su zamna a garin madina tare da sahabbai masu imani haka qatada an tambaye shi menene ma'anar famtahinuhun ku jarraba su yake cewa kana imtihanuhunna an yustahlafna billah shine a tambaye su tsakanin ku da Allah menene yasa kuka yi hijira daga makka kuka zo madina ma akhrajakunna nushud sai a tambaye su in jin dai ba wani rikici ne ba da ke da mijinki yasa kika yi hijira kika zo madina وما أخرجكن إلا حب الإسلام وأهله وحرصا عليه سيأتم بيسو سكانن كود ألا بابا أبن دي فتر دكو سيسم مسلم تي دماسو إيماني دكما كودين كوغتي وكم مسلمتا فإذا قلنا ذلك قبل ذلك منهن ألوكا تند سوك أمس ونن تنبيون دا أكي مسو تو سيأيرداء دا أبن دا سوك فتابا زا أمير سو أوجن كافر ريبا إكريما yake cewa ma'anar famta hinuhun sai ku jarrabe su yake cewa yuqalu laha ma jaa biki illa hubbullahi wa rasulihi babu abin da yazo dake daga makka zuwa madina sai san Allah da manzon shi wa ma jaa biki ishqu zawj ishqu rajulin minna babu abin da ya kawo ki sai soyayyar wani wala firarun min zawjiki biki tsirike ne ba saboda baki kamnan mijinki idan tabba da wannan amsa فذلك قوله فامتهنوهن wannan shine ma'anar fadar Allah madaukakin sarki famtahinuhun ajarraba imanin matan da suka yi hijira idan an tabbatar da cewa imani ne ya kawo su to ba za a maida su wajen kafirai ba sai a ba shi wancan kafirin sadakin shi da ya bada sai ta zamna a wajen ƴan uwanta masu imani al-Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi daga Aisha da Allah ta kara tabbata a gare ta a cikin littafin shi wanda aka fi sani da as-sahih yake cewa qalat Aisha take cewa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi kana yamtahinu man hajarat min al-mu'minati bi hadhihi al-aya manzon Allah ya kasance yana jarraba matan da suka yi hijira daga masu imani saboda a gane cewa tabbas hijira ce ta kawo su ba wani abu bane ya kawo su idan an gane cewa sai Allah madaukakin sarki yake cewa Allahu a'lamu bi imanihin Allah ya yi masu imanin sanin cewa imanin su na gaske ne koko imanin wasa ne shi Allah madaukakin sarki ya riga ya sani amma masu imani tunda su bu san gaibu ba bu san wannan ba kenan babu yadda za a yi su tabbatar da cewa imani ne ya kawo ta dole sai an tambaye ta idan ta bada amsa ta shaida cewa babu abin da ya kawo ta sai bautar Allah madaukakin sarki to wannan ba za a maida ta wajen kafirai ba sai Allah yake cewa lahunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahun su mata masu imani ba za su taba kasancewa ba halal ne kafiri ya aure su haka shi ma kafiri bai zamanto halal ba a gare shi ya armi wadda take ta yi imani da Allah madaukakin sarki a kalkashin wannan jumlan lahunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahun ibn al-arabi a cikin littafin shi ahkamul qur'an da ibn taymiya a cikin littafin shi majmu'ul fatawa da ibn kathir sun tafi akan cewa أن هذه الآية نسخت ما كان في أول الإسلام من إباحة نكاح الكافر للمسلمة wannan aya ta goge hukuncin da ke akwai a harkon musulunci kafiri zai iya arman musulma haka ita ma musulma za ta iya arman kafiri to Allah madaukakin sarki sai ya tsaida wannan auratayya tsakanin waɗanda ba su yi imani da Allah madaukakin sarki ba da hukuncin shi da ya sabkar na wannan aya kamar yadda Allah yake ba mu labari a wata ayar yake cewa wala tankihul mushrikati hatta yu'min kada ku armu mata mushrikai har sai sun yi imani wala amatun mu'minatun khairum min mushrika Allah yake cewa baiwa wadda ta yi imani to ta fi kafira wadda bata yi imani ba walau a ajabatkum Allah madaukakin sarki yace koda ku wannan ta burge ku kyalkyalinta da kyanta da haskenta da matsayinta na gidansu ya burge ka idan dai ba ta da cikakken imani to wannan bai kamata ka arme ta ba saboda haka nan ne akwai al-As ibn al-Rabi shine yake arman diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadda ake ce mata Zainab yadda Allah ta kara tabbata a gare ta to ita Zainab ta kasance ta yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma shi mijinta al-As bai yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to bayan an yaqin Badar shi al-As sai kasance an kamo shi cikin waɗanda aka kamo a wajen yaki sai ga ta Zainab ta turo da wata riga tana neman ta ba a ba ta hansar shi da wannan rigai kuma rigar ta kasance ta mammata ce to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya ga wannan sai ya tausaya ma da shi Zainab gashi mijinta yana kafiri ita kuma tana musulma kuma gashi an kamo shi daga yaki yakin Badar hatta turo da wata riga saboda ta samu ta fanshi mijinta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya ga wannan raqalaha riqatan shadida manzo Allah sai ya tausaya ma yashi sai yake ce ma musulmai in aradtum in ra'aytum an tutliqu laha asiraha faf'alu manzo Allah yake ce ma masu imani in kun ga da dama kuna iya sakin mijinta domin mijin diyata ne sai sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa'alu sai suka saki wannan al'as mijin diyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Zainab fa atlaqahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala an yab'atha ibnatahu ilai sai manzo Allah ya ce mai to yanzu za mu sake ka a matsayin ka na kafiri kai da baka yi imani ba amma kai alƙawalin idan ka koma diyata Zainab da take armanka za ka turo mini ita ka maido ta Madina sai ya turo ta ta zo Madina wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cika alƙawali a shekara ta biyu ta hijira sai ya turo ta ta dawo ta zamna Madina shi ko al'as bayan cewa ya musulunta shekara ta 8 bayan hijira sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya doki diyar shi Zainab ya maida ma tsohon mijinta al'as saboda yanzu ya rige ya musulunta amma bayan cewa bai musulunta ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba arman da ke akwai a tsakanin shi da diyar shi saboda wannan ayar da Allah madaukakin sarki yake cewa la hunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahun shi kafiri baya zamantowa wajibi bai zamanto halal ba a gare shi ya arbu mai imani haka ita ma mai imani bai zamanto wajibi a gare ta mata armu kafiri wannan kuma shine abin da al-Imam Ahmad ya hakaito a cikin littafin shi al-Musnad sai Allah madaukakin sarki yake cewa wa atuhum ma anfaqu sai ku ba su abin da suka bada na sadaki ma'ana idan mace ta yi hijira daga Makka zuwa Madina wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ta yi imani manzon Allah ya jarraba imanin ta ya gane cewa imani ne na gaskiya to yanzu ba za a maida ta wajen kafiri ba a'a wa atuhum ma anfaqu tunda yanzu ita ce tace ba za ta yi arme ba har yanzu haƙƙin shi na sadaki yana nan a wuyanta to masu imani sai su doki wannan kudin sai su baya sadakin shi sai ta zamna anan wajen ƴan uwanta musulmai wannan kuma shine ma'anar da malaman tafsiri suka hakaito Allah madaukakin sarki yana nufin cewa ya'ani azwajal muhajirat min almushrikin matan mushrikai wa'anda suka yi hijira suka zo Madina idfa'u ilaihim alladhi gharimuhu alaihinna min alasdiqa abunda suka bada na sadaki lokacin da za su arman wannan matan to yanzu bayan matan sun musulunta sun yi hijira sun zo Madina shine Allah ya ce a dauki sadakin sai a maida ma wancan kafirin sai ya je ya nemi ƴan shi kafiri ya arma wannan kuma waɗanda suka taya karkashin wannan tafsirin akwai Mujahid da Qatada da al-Imam Zuhri haka kuma wannan shine abun da al-Imam Shawkani ya tafi akan shi da al-Imam Sa'di da al-Imam Zamakhshari a cikin littattafan su na tafsiri amma Ibn Ashur yake cewa to tunda Allah madaukakin sarki ya ce wa atuhum ma anfaqu abinda kafiri ya bada wajen arman ƴan kafira kamin ta musulunta to wane ne zai doki sadakin shi ya maida mishi shine Ibn Ashur yake cewa al-muwakkalu bi irja'il muhuri ila al-mushrikina hum walatu umuri al-muslimina bima 'indahum min amwali al-muslimina al-amma wa'anda za su doki wannan kudin su maida makafiri shine Ibn Ashur yace su ne masu mulki su ne wa'anda aka jibinta ma kula da al'amuran musulmai sai a doki kudi a cikin baitul mal misali ya bada dinare 100 to sai a doki kudi a cikin baitul mal sai a doki wannan dinarin 100 sai a bashi shikenan sai ya je ya nemi ƴan kafira ya arma ita kuma wannan mai imani sai ta zamna wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har lokacin da Allah madaukakin sarki ya bata miji sai Allah ya ce wala junaha alaikum an tankihuhunna idza ataytumuhunna ujurahun yanzu idan an ɗauki sadakin shi an ba shi kafiri to yanzu in akwai mai imanin da yake son wannan matar kuma sai ya bari bayan ta ƙare jinananta ta ƙare abinda za ta yi wanda an sani kamin ta sake sabon arme to sai ya ƙara ba da wani sabon sadaki ma'ana abinda baitul mal ta ɗauka ta bada daban
kuma sadakin da za ya bata dan ya arme ta daban saboda kada a dauka cewa a idan aka dauki kudi aka bada daga baitul mal aka ba tsohon mijin ta kafiri za ta zamanto dun mai imanin da yake so sai ya arme ta ba tare da ya bada sadaki ba sai Allah madaukakin sarki yace wala junaha alaikum an tankihuhunna idza ataytumuhunna ujurahun ko da cewa an ba kafiri kudin shi to yanzu mai sanya armeta dole shi ma sai ya dauki wani sadaki ya bata daidai yarjejeniyar da suka yanzu sai ya armeta ibnu ashuru yake cewa anan da Allah madaukakin sarki yake cewa idza ataytumuhunna ujurahunna tanbihun alal khusus Allah madaukakin sarki yana jama masu imani hankali ne cewa abunda aka bada na tsohon miji bai isa ba dole sai an ƙara bada wani sadaki idan wani yana so ya armeta Ibnu Ashuru yake cewa li Allah yadhunna anna ma dufi al-zawj as-sabiq musqitun istihqaq al-mar'ati al-mahra mimman yarumu tazwijaha Ibnu Ashuru yake cewa kada a yi zaton cewa abunda aka bada na tsohon miji ya isa a'a dole sai an ƙara mata wani sadaki ga mai imanin da yake so a armeta sai Allah madaukakin sarki yake cewa wala tumsiku bi asamil kawafir kada ku yi armi matan wa'anda kafirai ne haka kuma idan akwai mai imanin da yake arme da wata kafira to Allah ya ce wala tumsiku bi asamil kawafir kada ku yi ruku da igiyoyin kafirai mata wa'anda kuna zamna da su bayan kun imani ma'ana ku sake su a ba ku sadakin ku sai ku je ku arma wadda take ita ma mai imani ce ibnu kathir yake cewa wannan aya wala tumsiku bi ismil kawafir tahrimun min Allah azza wa jalla ala ibadihi almu'mini Allah ya haramta ga bayon shi masu imani nikahal mushrikati wal istimrar ma'ahun Allah ya hana masu imani su armi wa'anda ba su yi imani ba mata haka kuma koda yana tare da ita to Allah ya umarce shi da cewa ya sake ta sai ya nemi wata mai imani ya arma wannan kuma shine abin da al-Imam az-Zuhri ya tafi akan shi da Urwa da al-Imam al-Miswar al-Marwan ibn al-Hakam al-Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi a cikin littafin shi daga al-Imam az-Zuhri an Urwa an al-Miswari an Marwan ibn al-Hakam yake cewa lokacin da wannan ayat ta sabko wala tumsiku bi usamil kawafir kada ku yi riko da igiyoyin matan kafirai wanda kuke arma da su bayan cewa ku kun rage kun imani al-Imam al-Bukhari yake cewa a lokacin da wannan ayat ta sabka Umar yarda Allah ta kara tabbata a gare shi yana da mata bi wa'anda su kafirai ne anan take Umar ya sake su suka kama gaban su shi ma kama gaban shi yaje ya armi wa'anda su masu imani ne sai Allah yake cewa was'alu ma anfaqtum wal yas'alu ma anfaqu yanzu mai imani yana arma da wadda kafira ce to yanzu ya sake ta sai ya je wajen dangin ta kafirai cewa to yanzu tunda na sake ta ku bani sadaki na sai a baya sadakin shi haka shi ma kafirin da matar shi ya sake ta saboda ita ta yi imani shi bai imani ba to shi ma sai ya je wajen masu imani sai a dauki sadakin shi a bashi shine ma'anar fadar Allah madaukakin sarki was'alu ma anfaqtum bayan kun saki kafirran da kuke tare da su to ku tambayi sadakin ku da kuka bada sai a baku sadakin ku wal yas'alu ma anfaqu shi ma kafirin da ya rabu da matar shi saboda ta yi imani to shi ma wal yas'al ma anfaqa sai ya tambayi abin da ya bada na sadaki sai masu imani su dauki sadakin shi su bashi wannan shine abin da malaman tafsiri suka tai akan shi ayi wa talibu ayyuhal mu'minuna bima dafa'tum min al-muhuri ila azwajikum allati faraqtumuhunna likufrihinna Allah madaukakin sarki yace ku masu imani sai ku nemi sadakin matan da kuka bada bayan cewa kun sake su saboda su ba su yi imani ba wal yutalibul mushrikuna lima dafa'u min al-muhuri ila azwajikum al-mu'minati allati hajarna ilaykum shi ma kafiri sai ya nemi sadakin shi wanda ya bada ga matar shi kamun ta yi imani to bayan ta yi imani sai a baya sadakin shi sai a ci gaba da rayuwa kowa ya je ya nemi daidai da shi ya arma wa'anda suka tsaya a kalkashin wannan tafsirin kuma akwai al-Imam Ibn Jarir da Ibn Kathir da al-Imam Sa'idi bal ma wannan shine abinda jumhurin malamai suka tafi akan shi cewa idan kafiri matar shi tayi imani ya sake ta to masu imani su baya sadakin shi haka shi ma mai imani idan ya saki matar shi saboda bata yi imani ba sai ya je wajen ɗan uwanta kafirai a baya sadakin shi wa'annan hukunce-hukuncen guda uku kafiri a baya sadakin shi idan matar shi tayi imani shi ma mai imani a baya sadakin shi idan matar shi bata yi imani ba haka matar da tayi hijira daga Makka zuwa Madina to ita ma a ba kafirin da ya arme ta tun harko a maida mai sadakin shi wa'annan hukunce-hukuncen guda uku to wane ne aka wakilta mai bada wa'anga kudaden shine zamu yi bayani a nan ne wannan hukunce-hukuncen guda biyu wane ne wanda ya kamata wannan hukunce-hukuncen guda uku wane ne Allah ya wakilta mu a maida mu kowa haƙƙin shi na sadaki da ya bada ga macen da bata yi imani ba koko ga macen da tayi imani wannan shine kuma wannan hukuncin yakunu faqat lil kuffari allazina lahum ahadun ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam wannan hukunce-hukuncen guda uku ba daga kowane kafiri yake kasancewa ba a'a yana kasancewa ne kadai ga kafirran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kulla yarjejeniya da su bi ma'ana kafirran wancan lokacin kafirran Quraishawa tunda akwai yarjejeniya tsakanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hukuncin yake banta ne kadai ga kafirran da ke akwai irin wannan yarjejeniyar da su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bal ma wasu malaman tafsirin suna ganin cewa wannan ayoyin da shi mai imani a bashi kudin shi da shi kafiri a bashi kudin shi da kafirin da za a maida ma kudin matar shi da ta yi hijira ta zo Madina ta yi imani wasu malaman tafsirin suna ganin cewa hukuncin ya takaita ne kadai a wancan lokacin da wannan ayoyin suka sabka bi ma'ana yanzu kai a matsayinka mai imani dan matarka ta ce ba ta imani ta kafirta to babu wajen wanda zaka a baka sadakinka haka shi ma matar shi idan ta musulunta babu wajen wanda za a bashi sadakin shi za a yi kawai uwani ware naki ne kowa ya kama gaban shi to wasu malaman tafsirin suna ganin cewa wannan hukuncin dukkanin shi ya takaita ne a wancan lokacin da Allah madaukakin sarki ya sabkar da wa'annan ayoyin wa'anda suka tai kuma a kalkashin wannan ma'anar akwai Abubakar al-Jassas sannan akwai al-Imam Abdurrazzaq a cikin littafin shi al-Musannaf ya hakaito wannan maganan ne daga Ibn Jarir an ata haka kuma yana daga cikin wa'anda suka tai akan wannan magana cewa hukuncin ya takaita ne ga wancan zamanin akwai Ibn al-Arabi a cikin littafin shi Ahkamul Qur'an haka kuma akwai al-Imam al-Mawardi da al-Imam Sa'di da al-Imam al-Qurtubi da al-Imam as-Sam'ani da Ibn Ashur dukkanin su wa'annan malaman a cikin littafan su na tafsiri sun tahi cewa wannan hukuncin na ameda ma kowa kudin shi ya takaita ne a wancan zamanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da alƙawluka da shi da kafirai sai Allah madaukakin sarki yake cewa wallahu alimun hakim zalikum hukmullahi yahkumu bainakum wannan hukunci ne na Allah Allah yake sanya wannan hukuncin tsakanin kafirran da suke da yarjejeniya da su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah yake cewa yahkumu bainakum Allah yana yin mai wannan hukuncin ne a tsakaninku wallahu alimun hakim ai alimun bima yaslah min bima yuslihu bihi ahwal ibadihi almu'minin wannan shine Allah madaukakin sarki ya san halin da zai yi domin masu imani su zamna lahiya sai Allah yake cewa wa in fatakum shay'un min azwajikum ila al-kuffari fa aqabtum fa'atul ladina dhahabat azwajuhum mithla ma anfaqu da za a ce yanzu mai imani yana armada mace kafira sai ta koma ta yi hijira ta koma wajen ƴan uwanta kuma wa'annan kafirran sai su hana mai sadakin shi bayan cewa an yi yarjejeniya a maida mai sadakin shi to idan ba a maida mai sadakin shi ba shi yanzu wa zai bashi kudin shi sai Allah ya ce ma masu imani idan kuka yi je kuka yi yaki aka samo ganima to sadakin shi da wa'ancan kafirran suka hana busu bada ba sai a dauka a cikin baitul mal shi ma a bashi kudin shi misali ya bada dinari 100 matar shi kuma ta koma wajen kafirran ta ƴan uwa ta kin imani to sai a doki dinari 100 a cikin baitul mal sai a maida ma wannan muminin kudin shi shi ma sai ya samu ya je ya samu wata yayi arme tare da ita wannan kuma al-Imam Ar-Rasani a cikin littafin shi na tafsiri ya aza tambaya to shi wanda matar shi ta gudu kuma ba a bashi kudin shi ba wa anna kudi za a doka a bashi sai ce akwai magana ta malaman tafsiri guda uku magana ta farko min amwali ghanaimihim za a basu kudi ne na ganima ganimar da aka je aka samu wajen kafirai to mai imanin da ba a baya sadakin shi ba sai a iba a cikin wannan abash wannan kuma ita ce magana ibnu abbas magana ta bi min amwalil fai kudin da aka samu daga kafirran da ba a yi yaki da su ba suka ji tsoro suka bari sai a doka a ba wannan muminin kudin shi na sadaki wannan kuma shine magana al-imam az-zuhri magana ta uku shine kudin da kafirai suka kawo na sadakin wa'anda busu yi imani da Allah madaukakin sarki ba to sai a doka cikin wa'annan kudin sai a ba shi wannan mai imanin wanda kafirai suka hana mai sadakin shi da ya bada ga ƴan uwarsu wanda bata yi imani ba wannan kuma shine ma abinda al-imam az-zuhri ya tahi akan shi sai Allah madaukakin sarki yake cewa wattaqullaha alladhi antum bihi mu'minuna ku masu imani yanzu tunda an rige an yi hukunci to Allah anan sai yake jama masu imani yake musu magana ya rabu da kafirai saboda shi kafiri bai zama dole ba ya bi abin da Allah ya umarce shi kamar misali ana rigima ne da dan wani da danka sai ka ja danka ka sa gida saboda shine kake da iko da shi to haka ne Allah madaukakin sarki sai yake jan hankalin masu imani saboda su ne za su bin abin da alqur'ani ya zo da shi sai Allah yake cewa wattaqullaha alladhi antum bihi mu'minun ku masu imani koda kafirai sun hana muku sadakin ku na yarjejeniyar da aka yi to kada ku biye musu ku ku ji tsoron Allah duk wanda ta yi hijira a doki sadakin ta a ba tsohon mijinta duk wanda matar shi ta yi imani a doki sadakin shi a bashi Allah madaukakin sarki yake cewa wattaqullaha alladhi antum bihi mu'minun ku ji tsoron Allah madaukakin sarki wanda shi a gare shi ne kuka rige kuka yi imani sai ya kasance ya ayyuhal ladina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun ɗan uwa musulmi abinda nake so mu rufe da shi kamun lokaci yayi shi addinin musulunci wani addini ne wanda cewa babu wani abun da za ka nema a wannan shari'a ba ce cewa addini ya rige ya tsara mashi ba idan muka waiwaya a karatun mu na jiya za mu ga cewa alqur'ani mai girma ya koya mana hatta adawa yaya ne za mu yi adawa da abokin da muke adawa da shi hatta soyayya kakane za a yi musoyi wanda muke soyayya tare da shi saboda kan mu zauce mu zurfafa da yawa kuma gobe ta babe a tsakanin mu da shi mu zo muna shan wahala wannan addinin musulunci addini ne mai tsari wanda ya tsara komi to sai Allah madaukakin sarki yake cewa idza ja'akumul mu'minatu muhajirat famtahinuhun sai Allah madaukakin sarki yake cewa idan mata masu imani suka yi hijira daga makka zuwa madina to Allah madaukakin sarki yace a jarraba su a gwada imanin su ayar tana nuna mana wannan famtahinuhun shine ayi bincike domin a gane cewa mutumin da za a mu'amala da shi sawa'an mu'amala ta arme mutumin da za a mu'amala da shi sawa'an mu'amala ta kudi mutumin da za a kulla abokantaka da shi to ya kamata ayi bincike domin a gane mutumin kirki ne ko ku ba mutumin kirki bane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mutumin da ya fara bincike shi bincike ba to nan asiri bane a'a za a bincika ne domin a gane mutumin da ake mu'amala da shi ya cancanci ayi wannan mu'amalar da shi ko bai cancanta ayi wannan mu'amalar da shi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka zo da wata baiwa ana so a yantar da ita ta ce ta yi imani mai gidanta ya ce idan ta yi imani to za a yantar da ita sai aka kawo ta wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ya jarraba ta ya bincika ya ga wannan imanin nata na gaske ne ko ƙarya ce take manzo Allah sai ya tambaye ta aina Allah to ina Allah yake faqalat fis sama sai ta ce ai Allah yana sama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan mai imani ce ko yanta ta a'tiqha fa innaha mu'mina manzo Allah yake ce ma ubangidanta wannan ta yi imani ka sake ta mai imani ce haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man salla salatana duk mutumin da ya salla irin sallar da muke yi wa واستقبل قبلتنا دمتمن da ya kalli alqibla sannan wa akala dhabihatana dumutuman da yaci abincin da yankan da masu imani suka yi fa dhalikal muslimu alladhi lahu dhimma dhimmatun lillahi wa dhimmatun lirasulihi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce dumutuman da yayi sallah ya kalli alqibla yaci yankan mu manzo Allah ya ce wannan mai imani ne yana da kariya Allah kuma yana da kariyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe mutum na farko da ya fara bincike domin a gane cewa mutumin da za a mu'amala da shi mutumin kirki ne ko kuma mutumin banza ne shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kalkashin fadar Allah madaukakin sarki famtahinuhun ku jarraba su haka suma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna bincike domin a gane cewa mutumin da zai zo ya ce Allah ya ce annabi ya ce ko kuma mutumin da zai zo ya ce ya ji hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole a bincike shi domin a gane gaskiyar shi mutumin kirki ne ko ko yana iya yin ƙarya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibnu sirin yana daga cikin malaman qarnu thani yake cewa lam yakunu yasaluna anil islam yace a lokacin kamun mutane su lalace su fara yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya duk wanda yazo yace naji manzon Allah ya ce sai a gasganta shi a rubuta ibnu sirin yake cewa falamma waqa'atil fitna lokacin da mutane suka lalace lokacin da mutane yanzu halayen su ya zamanto sai su sai Allah da ya halicce su Ibn Sirin yace yanzu idan mutun yazo yace mu ya ji manzon Allah yace sai mu ce mushi sumulana rijalakum ga ya mana dawa kaji ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a da ba a yin haka nan amma yanzu Ibn Sirin yace suna yi saboda mutane sun fara yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya Ibn Sirin yace fayunzaru ila ahli sunnah sai adiba ga mutumin kirki sai a karbi hadisin shi wayunzaru ila ahli albidai fala yu'khadhu minhum alhadis sai adiba a ga wajen mutanen banza wajen yan bid'a su wa'annan ba za a karbi hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wannan yana nuna mana cewa sahabbai da mutanen kirki da manzon Allah sun kasance suna yin bincike domin a gane gaskiyar mutumin da ake mu'amala da shi haka za'idatul qudama za'idatu bin qudama shi ma wani mutume ne wanda an yi shi a cikin alqarni na uku mutumin nan ya rasu shekara ta 212 a hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka hakaito daga gare shi cewa la yuhaddisu qadariyan wala sahiba bid'atin ya'rifuhu duk mutumin da aka san shi da tabo na bid'a koko duk mutumin da aka san shi da cewa shi bai yarda da kaddara ba wala yuhaddisu ahadan hatta yamtahinuhu wannan za'idatu bin qudama shi ma ya kasance idan dai zai baka hadisin manzon Allah to sai ya jarraba ka yaga cewa kai mutumin kirki ne koko ba mutumin kirki bane haka Abu Hatim Ar-Razi shi ma ba ya ba mutane hadisin manzon Allah fa kana la yuhaddisu hatta yamtahina shi ma abu hatim ar-razi ya kasance ba ya bincika ba ya bada hadisin manzon Allah sai ya bincika ya ga cewa wannan mutumin kirki ne ko ko mutumin banza ne haka mutanen kirki suka kasance idan za a ba wani mutum mulki Umar bin Abdul Aziz a cikin abinda al-Imam Adh-Dhahabi ya hakaito a cikin littafin Shisyaru Alamin Nubala a cikin abun da ya hakaito na cikin littafin shi na tarihi yake cewa Umar bin Abdul Aziz idan zai tura wani mutum a wani gari domin ya zamanto shine mai hukunci a wannan garin to yana kira diyan shi da manyan mutane ya sa su jarraba mishi wannan mutumin dan a gane cewa mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki bane idan aka gane cewa mutumin kirki ne to sai a doke shi a bashi hukuncin wa'annan yan garin haka ibnu taymiya a cikin littafin shi majmu'ul fatawa yake cewa wal mu'minu shi mai imani muhtajun ila imtihani man yuridu an yusahibahu shi mai imani yana da bukata a kullun ya zanki jarraba mutumin da yake so yayi wata alaka da shi wa yuqarinuhu bi nikahin aw ghairihi duk mutumin da ake so ayi wata alaka da shi misali alaka ce ta kasuwanci alaka ce ta arme to ibnu taymiya yace shi mai imani shine ya kamata ya bincika ya ga waye zai alaka da shi kada sai an je an dawo kuma a koma ana nadama haka ibnu taymiya ya kara cewa wa ma'rifatu ahwalin nas sanin su wane ne mutane yakunu taratan bi shahadatin nas shine cewa shaidan mutane ita ce za ta sa a gane cewa wannan mutumin mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki bane ibnu taymiya yace wa taratan takunu bil jarhi wat ta'dil a wani sa'in kuma ana gane cewa shi mutum mutumin kirki ne koko ba mutumin kirki bane idan aka duba ga abinda malaman hadisi suka faɗa akan wannan mutuma a ƙalƙashin wannan nake jin hankalin ƴan uwa na musulmi cewa tunda dai abu ne bincike domin a gane mutanen da ake zamna da su mutanen kirki ne ko ba mutanen kirki ba abu ne wanda manzon Allah ya fara abu ne wanda tabi'ai suka yi abu ne wanda malamai suka yi domin a tabbatar cewa an kare wannan addinin ba a amso shi ba daga mutanen da suke mutanen banza ne idan ka dauka al'ada ta Bahaushe da ana bincike idan za a yi mu'amala ta kudi ko mu'amala ta arme ko za a yi zamantakewa amma yanzu mun yada wannan abun ba a bincike danka da kake tare da shi ka bincike shi famtahinuhun Allah ne yayi mana tarbiyyar da cewa ka zan jarraba shi domin ka gane cewa wane ne ka aiwa ka aike shi da kudi ba tare da kalissawa ba ko ka aje wani abu kai kamar kamance ba dan komai ba saboda famtahinuhun ka gwada shi ka ga cewa wane ne ka aiwa a yau muna cewa ka aihi da baka aihi halin shi ba a'a har halin ma ka aiwa kawai yanzu daga kai ne idan ka sake shi ka bar ma duniya shi ba ka bincika shi ba ka gane cewa wace ce kika aiwa da ya kirki ce kika aiwa ko ko diya ce wanda ba ta kirki ba ki ba ta dama ki ga takwanta ki ga da su wane ne take alaka su wane ne abukanta ki ba shi dama ko ka ba shi dama ya zo da abukan shi a gida su ci abinci domin ka gane cewa wai abukan shi abukan banza ne yake tare da su ko ko abukan abukan kirki ne yake tare da su a da al'ada ta Bahaushe yana da wannan zaka ga cewa idan ka wuce a unguwa za a ce dan wane ne idan kai ba daidai ba babanka yana zuwa za a gaya mishi amma yanzu din mun bar wannan ji muke yi wayewa ce kowa ya kame dan shi wayewa ce ba sai an zan kibin cika yara ba a'a wayewa a addini in dai muna masu imani dole sai mun bincike duk mutumin da muke alaka tare da shi ƴaƴanmu mu bincike su domin mu gane cewa mutanen kirki ne ko ba mutanen kirki ba haka da kai da matarka ka jarraba ta ka ga cewa wai wannan da kake zamna da ita za ta iya rike ma amana har abada ko ko ba za ta iya rike ma amana ba wannan Allah ne yace ai ba wai tunan asiri ne ba aya ce tace famtahinuhun a jarraba su ka jarraba ta ka ce mata yau ba ka da wannan sallar ba ka da kudin da za ka yi mata kayan sallah ka ga cewa za ta iya hakura ka kira ta ka ce mata yau babu abinci amma ga 30 a jika garu gogo a sha ka diba ka ga cewa za ta zamna a tare da kai ko ba za ta zamna tare da kai ba famtahinuhun ke ma mijinki da kike tare da shi ki jarraba shi ki ga cewa wai wannan anya ko kin zaba ma kanki ƴaƴan uba na gari Allah ne ya umarce mu ba wai al'ada bace ba sannan yanzu kana ga Bahaushe duk ya bar wannan uwa uba idan ka doka yanzu arme an bar bincike a gane cewa mutum mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki ba idan mutum ya zo yana son arme ana haba-haba kamar mun gashi da diyan namu ana kokarin kawai a bashi sai bayan an yi arman da wata 6 ya sako miki diya da ciki ko ko bayan an yi arman da shekara guda ya sako ta wannan dukkan laihinmu ne karamcin bincike ne Allah madaukakin sarki shine yace famtahinuhun ku jarraba su yadda kika zamna da ita shekara 20 shekara 18 ki yi hakuri da ita ki jarraba mai santa idan mutumin kirki ne to ki bashi aiki idan ba mutumin kirki bane ce ni iya bincike na iya abin da na bincika na gano cewa ba mutumin kirki bane a hakura da abin nan haka kai ma namiji kada ka ga cewa kullun tana dauka alqur'ani tana tahiya makaranta a'a ka bincika ka ga wace ce kake so ka hada alaka ta zuriya tare da ita idan mutum ne kirki ce sai ayi idan ba mutum ne kirki bace ba sai a hakura wa in yatafarraqa yughnillahu kullam min sa'ati idan an rabu Allah sai ya data kowa da daidai da shi amma a yau an bar bincike shi yasa sai bayan an yi a zo kowa na dama dangin shi na dama dangin ki na dama ita yarinya an gurgunta mata rayuwa saboda ya sako ta da ciki koko ya sako ta da shekara daya to Allah ne yace famtahinuhun kai kuma idan an tambaye ka ka gai tsakaninka da Allah iya abin da ka sani kada kai kari kada ka kiyin kari idan aka tambaye ka kace a'a kai ba za ka sa bakin ka ba to ka saba ma Allah ka ga iya abunda ka sani idan an tambaye ka kada ka mishi kage kuma sannan kada ka mishi sharri ka ga iya abunda ka sani wannan kuma ba wai sai mu'amala ta arme ba hatta mu'amala ta kudi Allah ya ce famtahinuhun ajarraba mutumin da zaka kasuwanci da shi kadan ka tambaye mutum uku wannan mutumin mutumin kirki ne ko ko dai ba mutumin kirki bane sai ka zo ka bashi miliyoyin ka sai a rubuta da kai ka bada miliyan 100 yanzu a garin nan abun da ake kenan ka bashi miliyan 100 ya canye kuma babu takarda saboda da za ku yi da kai da shi duka laihin ku ne famtahinuhun boku tashi ba kuka yi bincike wannan mutumin mutumin kirki ne malamai suna cewa hatta gidawan ga in za ka saye ka tambaya ka ji wai unguwan nan unguwan mutanen kirki ce ko ko mutanen banza ne an ce ma ga wani gida a tsakiyar gari arha arha a da zai kai miliyan 10 amma an ce ka zo ka bada miliyan 7 a'a addini bai ce ka hiddo kudi ka bada ba a'a famtahinuhun ka bincika wai makwabtana na dama da na hagum da na gaba da na baya mutanen kirki ne ko ba mutanen kirki bane a'a anguwar da zan zo in zamna mutanen kirki ne ko ba mutanen kirki bane in ba mutanen kirki bane da kudin ka babu dole ka je wata anguwa ka sai haka hatta haya gidan da za ka shiga ka tambaya wai masu hayan nan da za ni zamna da su mutanen kirki ne ko ba mutanen kirki bane idan baka bincika ba ka tambaya to sai ka zo ka kawo matakka kuma su raba muku arme saboda su mutanen banza ne ko ko da tana dan shin maganar ka amma ta zo ta hadu da matan da su ba su shin magana shikenan sai su sa ta bar shin maganar ka to haka rayuwar mai imani ibnu taymiya yace shi mai imani shine ya kamata ya zamanto yana bincike yana keke da keke amma mai imani yanzu mun bar ma wannan mun bar ma turawa wannan turawa yanzu su ne suke bincike domin su gane cewa kwat da kwat abinda suka bada kudin su ai koko ba ba ai ba amma mai imani yana ganin cewa wayewa ne yanzu da kudi na duk inda na ga dama in sai gida a'a da kudi na in yi alaka mutum ce zaki alaka da ita ta adashe misali za ai adashe ki tambaya mutum ne kirki ce ko ba mutum ne kirki bace sai ki je ki bata kudin ki sai an kwana bi a rubuta da ki a tarige ma ba ku gidan mai gari ba ku gidan sarki ba ku justice ba ku ina ne ba ku komisariya to wannan duka karamci ne na bincike mutumin da aka sani da tsantsani da taka tsantsan shine mai imani addinin musulunci ya riga ya tsara mana rayuwar mu a kalkashin haka nake jan ƴan uwa musulmi cewa duk abin da za ka yi ka bincika kuma ba to nan asiri bane hatta mutumin da za ka alaka da shi ta kudi ko da shikaci shi mai imani ana so yayi abu akan hujja yayi abu akan yaqini ka tabbatar da mutumin da zaka alaka da shi mutumin kirki ne idan ka gamsu da abun da ya gai to abun da ya boye na cikin zuciya kuma wannan Allah ba za ya kama ka da laihi ba amma duk mutumin da ya abuka a cikin abun da bai yi tunani ba to ya saba ma Allah ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda Allah ne yace famtahinuhun idan ka bada akka baka yi bincike ba aka sako ta da wata guda ko aka sako ta da shekara to kai ne ummul abaisi ka cuci wannan yarinya kuma ka cuci addinin Allah kuma ka cuci addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kalkashin haka muna ganin cewa mas'alan ba komai ne ba amma abu ne wanda idan ka doka da Bahaushe yana wannan amma yanzu dukkan mun watsa wannan mun bar shi muna ganin cewa turanci ne ko wayewa ne ka zo a cikin unguwa babu ruwanka da kowa baka san da wa kake zamana ba makwabcin kirki ne ko makwabcin banza ne kake zamana tare da shi tana yiwa ya goga ma wani kashin kashi saboda idan bala'i ya zo wa'anda suka yi aikin ba su kadai ba zai shafa Allah ya ce wa yattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa Allah ya ce ku ji tsoron fitina wadda in ta zo to ba wa'anda suka yi zaluncin kadai ba za ta bugu da wanda ya yi imani da wanda bai yi imani ba dukkanin su za su dandana kudar su to haka idan muka kiyaye muna bincike to zaka ga cewa ba za mu hada cikin kakanuka yi ba kuma ba za mu hada a cikin nadama ba kamar yadda wannan ayar ta koya mana a wannan kuma kana ganin yadda addini yayi ta kokarin taka tsantsan a cikin wa'annan ayoyin da muka zana saboda a ga cewa an karrama mace an sitirta mace an sa mata hijabi an kimanta ta kadiba ha an rige an yi alƙawarin cewa duk wanda ta yi hijira ta tsero to za a kama ta a maida ta wajen kafiri amma Allah dan ya tausaya ma mata ya sabko daga wahayi daga sama aka tado Jibril wannan duk kiman mace ce ba wai dan sadaki ba ko wani abu a'a duk Allah yana so ya nuna maka cewa in akwai wanda ya kamata a darata duniya to bayan mace yake aka tado jibrila tun daga sama yanzu ya sabkar da wahayi cewa idza ja'akal mu'minatu muhajiratun famtahinuhun Allahu a'lamu biimanihin amma duk da wannan suturar da Allah yi ma mace a yau wani sai ya dar mai wuya sa karabat yazo ya ce maka yana so ya kwato ma mata incin su wagga rigar ta sutura wagga rigar ta alfarma wagga rigar ta daraja da Allah ya sa ma mace ita ce ake so a ga an keta an yada tana gida tana hutawa so yake ta tashi tan keta hutar da ita da mata da ita da maza suna gogo suna rugogoniya ke da aka ce ki zamna sai ta nuna sai ta yi dadi a zo a kawo miki kici abun haushi kaga cewa wai har arme yanzu ana hanawa saboda boko yarinya tana katrim ta samu miji yana kamnatta mu ba mu hana ai boko ba alhamdulillah mu ma mun yi boko kuma mun ga anhwaninta amma dai mai imani ya kamata ya san abun da yake yi kaga wai an kashe arme saboda wai bata yi boko sai ta yi boko kaga an kin arme saboda wai dole a sai ta je ta yi aiki ke uwarta ke ma biki aikin ba a zamanin kike gida amma har yau ba taba cewa ba ga yin wacan ta kama ki ko ga zicen sallah ta zo kin rasa abinda zaki sanyawa a'a tunda kika tashi da ke da babanta babu wanda ya san hanyar lakon amma har gobe kuma Allah shi yake tira ku amma ke ki kankame wai da yake sai an nemo mata inci sai ta yi boko wannan duka halaye ne wanda ya kamata masu imani su gyara shi khususan mas'ala ta bincike kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa famtahinuhun anan kuma lokacin mu ya kawo abinda muka karanta dai Allah madaukakin sarki ya bamu lada da mu da ku abinda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.